Lafiya uwar jiki babu mai fice da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fice da ke Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A saboda muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da shayar da yaro da nonon uwa maimakon na nasara, har yanzu muna tare da Dr. Rukayyawa Mako, kwararriya akan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, wadda wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi hira da ita akan alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa. A ci gaba da wannan hirar, Dr. Rukayyawa Mako ta ce ya kamata
a ci gaba da shayar da shi har zuwa tsawon shekara biyu ko fiye, sannan kuma a haɗa mi bayan wata shida za a iya haɗa mishi wani abinci na gida. Abin da ya kuma sai na gida
kamar kunu ke nan,
yawwa, kamar kunu tsaftatacce. A tabbata an ba shi abinci tsaftatacce, kunu ɗan ɗan danin nan, ɗan shinkafa, ɗan wake, a ɗan dasa shi a yi faten shi. Abin da ma'aikatar lafiya mataki na farko na muke kokarin yi shi ne, muna kokarin nuna ma mata su yi amfani da abincinmu na gargajiya na gida wanda muke da shi, da yadda za su sarrafa shi su ciyar da yaransu ba tare da sun sayi na gwangwani ba ko na kasuwa ba. Nama, ki tafasa nama, idan kika tafasa nama da gishiri kaɗan ba tare da albasa ko kayan ƙanshi kayan yaji ba, ruwan tafashen naman ki ɗauka kina ba ɗanki da cokali da kofi a kofi ko a filet da cokali, kina ɗan ba shi yana sarɓa bayan wata shida. Kiɗa ba shi wannan da shi da wanda ya ci nama daidai. Idan kika dafa waken ki kin nan daga shi kin nan daga shi, in ma zaki iya ki sa maburki ki burka shi, dan da ni ma in kika dafa ki sa maburki ki burka ta, kina diba da cokali kina bashi yana dan turba yana dan turba har ya koshi, in ya koshi ki bar shi baya bukata abincin gwangwani.
To ta ruke ya bari mu koma kan magana su matan kansu, waɗannan labarai kuke samu ne yasa wasu daga mata ba sa son su shayar da ƴaƴansu nonon su?
A hakikanin gaskiya bincike ya nuna cewa mata na karkara sun fi shayar da ƴaƴansu nono fiye da matan birni. Matan birni waɗanda suka waye nan suka yi makaranta, ko dai za ka gan su kullum su suna da abin da zai yi, sauri nake zan je aiki, zan yi wannan. Sannan kuma baya ga haka ana tunanin zan yi kwalliya, zan gyara jiki, zan tsaftace, zan yi waye, ni ba na son nono na ya faɗi, kaza, duk wannan yana daga cikin abin da an ka samu dalilai na hana su abin nan. Wasu kuma kaɗan daga cikin sukan ce a ni mishi na nuna mini ba ya son nono na ya faɗi ko kaza ko nono na ya abin nan, duk wannan labari ne. Shi yasa nake muna neman maza yanzu zo su shiga cikin harkokin sha'anin haihuwa na mata, su rinƙa raka matansu wajen awon ciki, su zauna a gefe ɗaya, su jifa abin da ake faɗa wa mata a lokacin ɗaukan ciki har zuwa haihuwa, don saboda su ji wannan huɗubar, don su san cewa ba wai mace kaɗai ba ne sha'aninta in ta ɗauki ciki da kuma haihuwa da kula da jariri. A ƙasashen da suka girma suka abin nan, ƙasashen Turawa waɗanda suke sun san abubuwa, har suna ba da hutu ma namiji wanda suke kira paternal leave, saboda ya taimaka ma mata a gida a lokacin da ta haihu. To waɗannan matan masu kuma cewa ba su shayar da nonon nan fa, su fa gane cewa ba za ki iya hana abin da Allah ya shirya ba. Saboda ku kin shayar da nono ko ba ki shayar da nono ba, Allah shi ya yi ƙurciya, ya kuma yi ciwo, ya yi lafiya, ya kuma yi tsufa. Sannan kuma shayarwan nan in sun gane mata, kamar yadda na faɗa can baya, yana sa mace ƙibanta ta ragu. In kina shayarwa, duk wani kitsen da kika tara a jiki zai narke. Idan ya narke sosai, kin yi gane ki tsaf-tsaf, miji ya gani, ya ga sha'awanki.
Wasu doctor ya nuna kuma maza suna da hannu a wannan lamari na yakin shayar da yaran nan.
Alhakin gaskiya suna da hannu daga ciki, saboda duk wata mata ne cewa ni ban son nono na ya faɗi, ina son in yi gayi, ina son in yi wani, don wa ake yi saboda maza?
To yawwa doctor, ruka yi mu tabo mana wata magana da kike kawo, ko da yake abun guda biyu ne kin ce ma wannan sharuwan kan kare mata daga cutar cancer ko kuma ke daji, ya kamata a yi ƙarin bayani saboda mata su fahimci wannan.
A hakikatanin gaskiya kansa shayar da yaro nono kamar yadda na faɗa can baya yakan sa kitsin da aka tara a jikin yaro, don kitse dama yawan taruwan kitse a ci abinci, kitse ya taru a jiki, akwai abin da ake kira oxidant, wasu sanadarai ne waɗanda in an ci abinci jiki yakan tace, yakan tace ta fitsari, koda ta kan tace ya fita ta fitsari, wasu kuma hanta ta kan tace da kuma hanji su kan tace ya fita ta kashi. To kaɗan kaɗan da ke raguwa yana ƙaruwa, kitsen nan ya taru ba zai bar shi ya fita ba. To tunda kitse ba zai bar shi ya fita ba, ya taru a jiki, don haka sai ka ga mace ta fi samun risk na samun ciwon koda diabetes, ciwon suga kenan, da kuma ciwon hawan jini, da kuma ciwon kansa. Kansan nan kuma da ta nono, da ta koda, da ta hanta, da ta mahaifa, da ta kwan haihuwa, wato ovary, duk saboda kitse ya lullube su, ya taru, ba ki shayar da nono ba, kin zauna ki ci abinci ki yi kusa. A kula a ba yaro nono, wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen kare cututtuki ba na kansa kaɗai ba, har da hawan jini da ciwon suga.
Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To za mu fara ne da tambayar Malam Sa'idu Abdullahi daga Damaturu, jihar Yobe, wanda a makon jiya ka amsa masa ɗaya tambayar da yi. To likita, ciwon sukarin nan ina ganin ana yawan, don ka sha bayyanawa, ka sha bayyanawa. To amma ga shi dai wannan mutumin da ka ansa tambayar shi, ya yi tambaya a kan cewa me ke kawo ciwon sukari ne.
To akwai abubuwa da ke kawo ciwon sukari, akwai abubuwa da yawa. Na farko, ɗansu akan haifi yara waɗanda ba su da wannan ƙwayan halitta wanda ake kira pancreas ɗin nan kenan. Batukwarwa wanda ke fitar da shi wannan ƙwayan halitta da ke narkar da suga ɗin. Kuma waɗansu mutanen ba su so manyanta wani abu kan faru sai samu wannan ciwo. Kuma waɗansu kamar mata masu juna biyu, suna juna biyu wani lokaci kan samu wannan irin ciwon sukari ɗin. Kuma waɗansu kawai, da waɗansu abubuwan da suke faruwa a rayuwarsu suna iya samun wannan ciwon sukari. Amma na gane abin da ke faruwa, ana iya ba mutum magani.
Ana gado?
Ana iya gado, indai kamar dangoginka suna da shi, yawanci in ba kai sa'a ba kana iya samu, amma ba kowa da aka yi, ba kowa ke gadonsa ba.
Amma dai akwai wani a cikin iyali ko danginka, tana yiwuwa kai ma ka kamu da wannan.
Yana yiwuwa kai ma ka kamu da ita.
To ciwon sukarin akwai wanda ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba?
To kuma waɗanda aka haife su da ba su da shi wannan ƙwayan halittar da ke fitar da shi wannan abin da ke narkar da sukarin insulin, to su irin waɗannan yawanci sai dai kawai su yi ta allurar maganin iya rayuwarsu. Amma yanzu da ilimin kimiyya ana gwada dasan shi wannan ƙwayan halitta ɗin. To kuma kamar mata masu juna biyu, wani lokaci in suka haihu, to wannan ciwon sukan yakan rabu da su.
To idan suka haihu sai su rabu da ciwon.
Sai su rabu da ciwon, domin wannan ciwon ana kiran shi ciwon sugari domin juna biyu.
Domin juna biyu.
Wanda ake kira da Turanci gestational diabetes, ake kiran shi da Turanci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To shi ma dai Malam Hudu Muhammad Bello a mai bakin mai a can bakin kogin Donga. Shi ma ya yi tambaya game da ciwon sukarin, to tunda ka ansa kenan. To ko da yake shi Malam Hudu Muhammad din ya sake wata tambaya.
To
yana son a mishi bayani akan ciwon hawan jini.
to ciwon hawan jini akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon hawan jini su ma to kaman yawanci masu ciwon sukari din nan ba ya sa wasu masu da ciwon hawan jini kaman kuma mata masu juna biyu din nan lokacin domin juna biyu din suna iya samun ciwon hawan jini wani lokaci kuma akwai wasu mutane wanda yanda yanayin suke canzawa suna da kaman suka yi ta kiba to shi ma wannan jiki in jikin mutum yayi abin da yana iya samu hawan jini wani lokaci kuma damuwa da yana kawo shi hajiya
to kaman mata masu juna biyu ne idan sun haihu za su rabu da ciwon hawan jini
eh yawanci in suka haihu suna rabuwa da ciwon jini amma suna su hatsarin sa shine in suna juna biyu din dole a ba su maganin da zai saukar da ciwon jini hawan jini din
to
eh domin wani lokaci ba haka yana iya sa su yi bari ko wani abu saboda dole a lura da su wanda ake kiran shi pre-eclampsia da turanci kenan amma su ma dole a lura da su to kuma irin waɗanda suke samuwa domin ko damuwa ne ko wani abu to su kuma waɗannan in suka daina waɗannan suna iya ina warkar da su kuma akwai waɗansu kawai ciwon ko suna ciwon hawan jini kuma ba wani dalili ba wani dalili
ba damuwa ba abin akwai Allah ne ya dora
miki eh kuma akwai waɗansu waɗanda suke da indai kana da yan uwa zaka iya gadon su waɗansu mutane ma haka yake faruwa da su
amma da masu kiba in suka rage kiba za su ji sai
eh shi yasa an ga ka rike kiba ka kuma ka rinka cin rage cin maiko da sauransu to an kai waɗannan ka rike kiba din sai ga yawanci ba sai ka sha wani magani sai ka warke ma
saboda haka akwai ciwon hawan jinin da kawai sai dai mutum ai ta bashi magani kamar wanda kace ba wani dalili kawai suna yi ne
eh akwai wasu da ciwon hawan jinin ba wani dalili to irin waɗanda zai ta shan magani kawai
har ya rayuwa
har ya rayuwa su
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka ana za mu sallama da mu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
da falada
jami'a lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
Ah, 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 ah